الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi aiko da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4155 ko kuma ta adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da gidan dalilin sada zumunta na Facebook. Ta da muna asabar ne 24 ga watan Dhulqa'ida na shekara 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 1 ga watan Yuni na shekara 2024 kuma kamar kowane lokaci ayyuka muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi OYN babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kallon bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a tuntuni dai alhazanmu da sauran alhazan kasashen duniya sun fara tururuwa zuwa ga aikin zuwa ga kasa mai tsarki domin gabatar da aikin hajji na wannan shekara abu ne sananne ga dukkan wani musulmi cewa aikin hajji yana ɗaya daga cikin rukunin musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi akan dukkan wani wanda yake da iko. Allah ya ce wa lillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wato hajji zuwa ga dakin Allah wajibi ne akan mutane ga dukkan wani wanda yake da ikon tafiya zuwa can. Kuma wanda duk ya mutunci ya kafirce to Allah mawadaci ne ga barin halittu. Hakan ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim hadisin Abdullah ibn Umar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa buniyar Islam ala khamsi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajjil baiti wa hajj baitillah an gina musulunci akan abubuwa biyar da farko kalmar shahada sai dawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzon Allah ne sannan sai da sallah sannan da bada zakka sannan da azumin watan Ramadan sannan da kuma zuwa haji ga wanda ya samu iko an farlanta haji a bisa kauli wanda yake mafi inganci an farlanta haji a shekara ta 9 akwai wanda suke cewa an farlanta shi a shekara ta 5 akwai wadanda suka ce an farlanta shi a shekara ta 6 akwai kuma waɗanda suka ce an farlanta shi a shekara ta 8 amma dai mafi ingancin magana ita ce an farlanta shi a shekara ta 9 Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sayyidina Abubakar da ya jagoranci aikin hajji a wannan shekarar sayyidina Abubakar ya jagoranci hajji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci shi idan an je ayi shela a gaya wa mutane cewa daga wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa aikin Allah ya ce zai yi dawafi haka nan kada wani ya sake zuwa tsirara ya ce zai dawafi gabanin wannan mushrikai sun kasance suna zuwa su yi hajji irin yadda suke yi tun a jahiliya sannan kuma sukan yi dawafi tsirara Allah subhanahu wata'ala ya ce innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjid al-haram ba'da 'amihim hadha Allah ya saukar da wannan ayar cewa lallai mushrikai najasa ne kada su sake kusantar masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da cewa shiga sutura mai kyau lokacin da za a bauta wa Allah subhanahu wata'ala ya yi wallazi na abinan kudu zinatakum inda kulli masjid ya bani adama kudu zinatakum inda kulli masjid ya ku yan adam ku yi ado ku sa sutura mai kyau lokacin da kuke kowace ibada to wannan shine dalilin da yasa ba ake sallar salama bai je haji a shekara ta 9 ba saboda a tsarkake wurin da ake aikin haji kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarci tun a farko lokacin da Allah ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam da yawa mutane shaida sanar da su cewa su zo su yi aikin haji wa azzifin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amiq. Ubangiji subhanahu wataala ya ce yayi shaida ga mutane su zo su yi haji, to a daidai wannan lokaci Ubangiji subhanahu wataala ya umarci Annabi Ibrahim da ya tsarkake ɗakin Allah izba wa na da Ibrahim ba kana bait Allah tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i sujud wa adhin fi nasi bil hajj yatuka rijala hadwa kar shaya. Saboda haka Allah ya umarci Annabi Ibrahim alayhi salam da ya tsarkake ɗakin Allah da Allah ya nuna masa wurin da zai gina shi, to ya tsarkake shi daga dukkan wata shirka kada wani ya hada Allah da wani a gurin, sannan kuma ya tsarkake shi ga masu yin dawafi da masu zama a ciki da waɗanda suke tsayawa domin ibada da kuma waɗanda suke ruku'u da sujjada a cikin sa. To dan haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da cewa a yi shaida, sai na Abubakar ya sa a yi shaida a ga mutane daga wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa ɗakin Allah da sunan zai yi haji, haka nan kuma kada wani ya sake yin dawafi tsirara. Sun kasance suna yin dawafi tsirara a wancan lokaci wai saboda suna ganin tufafin da suke sawa suna saba wa Allah da su, don haka bai halatta su yi dawafi ba, suna ga babu girmamawa ga Allah su yi dawafi a ɗakinsa da tufafin da suka saba masa da su. Don haka sai dai mutum in yana so ya sa kaya, to sai dai a wato kayan Qurayshawa, su Qurayshawa su kadai ne suka yarjewa kansu cewa su yi dawafi da kayan jikinsu. To duk mutumin da ya zo daga waje yana son zai dawafi a jahiliya, to in ba shi da kuɗin da zai sai sababbin kayayyaki wanda ba a taɓa sawa ba, to sai dai ɗauki ya karɓi aro daga wajen wani baƙuraishi. In ko ba ya da wannan damar babu wanda zai karɓi aro a wajensa, to sai dai ya yi dawafinsa tsirara. Saboda haka sukan fita dawafin da daddare domin tsiraici da suke tattare da shi. To Allah duk ya ce kada a sake samun wannan Annabi ya sa a yi shela. To don haka sayyidina Abubakar ya gabaci Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa aikin haji a shekara ta 9 domin ya zartar da wannan kuduri da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda salin sawahi ne daga Allah. Saboda haka bayan an yi wannan gyara shekara ta 10 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je haji wanda ita ce hajjinsa ta farko bayan an farlanta hajji. Kafin an farlanta hajji Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin sahihul Bukhari hadisin Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im daga babansa yana cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a Arfa, har yake mamaki cewa yaya wanda yana daga cikin ummu ne Qurayshawa yaya ya ganshi kuma a filin Arfa. Wato Qurayshawa a jahiliya ba sa isa Arfa sai su tsaya a Muzdalifa, anan suke tsaye wasu domin suna ganin cewa Arfa ta fita daga cikin haram, ta fita cikin da'irar harami, su kuma suna ganin abinda za su yi na ibada ya kamata ya zama cikin haram ne ba a cikin ba a wajen haram ba. Arfa ta fita daga wajen haram, don haka duk mutane na ko'ina za su wuce su karasa Arfa sai tsaye wa Arfa a baban da su Qurayshawa. To sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba Qurayshi ne tsantsa, amma kuma sai gan shi a filin Arfa a tsaye, to shine yake mamakin cewa ya aka yi zo filin Arfa. Wannan yake nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haji a gabanin hijira kafin a farlanta aikin haji, amma bayan an farlanta aikin haji kuma hajjin sa daya ita ce wannan hajjin da yayi wacce ake kira hajjatul wada, hajjin bankwana, wanda bayan dawowarsa daga haji ɗan watanni yayi kawai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da mutane da dama a wannan shekara ta 10 an yi haji. Shi haji yakan wajaba ne da bisa wasu sharuɗa. Sharadi na farko, wanda zai yi haji dole ya kasance musulmi ne, wanda ba musulmi ba baya haji, kamar yadda muka ambata Allah subhanahu wataala ya ce mushrikai ba kar su kusanci inda ɗakin yake ba, amma yadda su shiga da'irar haram ba ballanta nasu yi hajji. A sharadi na biyu ya kasance balagagge ne, wato yaro hajji baya waje ba a kansa, ko da kuwa hajjinsa zai inganta. In yaro karami ya hajji, hajjinsa ya inganta, amma bai zama wajibi a kansa ba. In ya yi hajji yana kankani kafin balaga, to wannan ba zai sauke masa hajjinsa ta musulunci ba. Bayan ya girma ya yi hankali ya balaga, to wannan hajjin tana a kansa, zai yi ta. Na biyu, na uku, hankali. Dole ya kasance mutum ne mai hankali, ba mai tabin hankali ba. Wanda yake da tabin hankali, an sauke masa duka wasu abubuwa na ibada, kamar da ya tabbata hadisin Aisha da hadisin Ali ibn Abi Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an sauke alkalami, wato na rubuta lada ko alhaki, ko ce an sauke alkalami na taklifi daga mutane guda uku, daga ciki hadda al-majnun hatta yafi, wato ba hukaci har sai ya farfado. Saboda haka wanda yake ba shi da hankali, to shi ma hajji ba ta zama wajibi a kansa ba. Sannan sharadi na hudu, wato kasance yana da abin da zai yi hajjin da shi, yana da guzuri, shi ne abin da Allah ce liman istita'a ilayhi sabila, wanda ya samu al-istita'a. Al-istita'a shi ne mutum ya zanto ya samu guzurin da zai tafi hajji da shi. Sannan kuma akwai wato amincin hanya, babu wani abu na tsoro ko na yaki a kan hanyar da zai hana shi da isa wajen aikin hajji. Kaga idan ya zama mutum baya da shi, wani hajji bai zama wajibi a kansa ba, har sai ya mallaki dukiyar da zai iya samun abin hawa da ita, kamar yanzu mu ce ya biya kuɗin aikin hajji. Sannan kuma ya zama yana da guzuri da yaje can ba zai rayu a kan barace-barace ba da sauransu. Saboda haka yana da guzurin da zai yi abin nan. A wancan lokacin ana cewa wanda ya mallaki rahila, abin hawa, sannan kuma yake da zat, wato yake da guzuri, Allah yana cewa mahajjata tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wa tazawwadu, ku yi guzuri, ku yi guzuri na abin da za ku ci ku sha wanda zai rike ku azamanku na aikin hajji. Amma dai ku sani mafi alkhairin guzuri shi ne guzurin taqwa, wato bin dokokin Allah. To wannan sharadi ne ga wanda duk bai mallaka ba, to hajji bai zama wajibi ne, bai zama wajibi a kansa ba. Sannan sharadi na biyar shi ne mace wacce take abin nan, wasu daga cikin malamai sun ce ba za ta yi hajji ba sai da maharami, wato shi ne wanda yake muharraminta. Amma da dama daga cikin malamai suna ganin cewa idan akwai tawaga wacce take ta amintattun mutane, ba wanda za ta iya shiga cikinsu ta je ta aikin hajji lafiya ta dawo lafiya, babu laifi, ba wai lalle sai an samu muharrami ba, ko da suka sharɗanta muharrami. Amma wasu daga cikin malamai kamar Imamu Malik suna ganin cewa tana iya fita tare da ar-rufqal amina, wato abokan tafiya wanda aka amince musu, to wannan za su iya fita cikinsu ta je ta yi hajji ta dawo. Kamar yadda yanzu an ce ake hajji, kaga ba mutum ɗaiɗai ku ba ne, za ka cewa a cikin gurub ne, da kuma gurubin akwai mata wanda za ta kasance a tare da su, za ta je ta yi hajji ta dawo lafiya. Waɗannan su ne sharuɗan da wajibi ne sai sun abin da akwai sharaɗi na hurriya, wato shi ne sharaɗi na ƙarshe na shida, shi ne hurriya. Zamana mutum ɗa ne ba bawa ba. Bawa ko ya yi aikin hajji bayan an ‘yanta shi, to dole ya yi aikin hajji da musulunci. Wannan aikin hajji da ya yi yana ɗa, ba zai ɗauke masa wajibcin hajji ba. Babban manufar aikin hajji shi ne kaɗaita Allah subhanahu wa ta’ala. Babbar manufa ta kaɗaita ta aikin hajji shi ne kaɗaita Allah. Lokacin da Allah subhanahu wa ta’ala ya umarci Annabi Ibrahim da ya gina wannan ɗakin, ya ce Allah tushrik bi shay'a, kada ka haɗa kowa da ni. Saboda haka wanda duk ya fuskanci wannan ɗaki, to ya sani cewa babban manufa ta samar da ɗakin Allah subhanahu wa ta’ala shi ne a kaɗaita shi da bauta, a kaɗaita shi da bauta. Saboda haka duk abin da alhaji zai je ya yi, to ya kula da wannan ƙa’ida ta kaɗaita Allah. Kaɗaita Allah da bauta shi ne tauhidi, shi ne kuma jigon duka wani abin da za a yi na aikin ibada. Ko menene za ka yi, ana gina shi ne a kan tauhidi. Idan tauhidi ya zama ya kankama ya kafu, to duk abin da aka ɗora a kansa zai tsaya. ba idan tauhidi ya zama babu shi ko ya rubuje ko ya yi rauni to duk abin da za a gina akan sa ma ba zai karku ba shi yasa zaka ga farko abin da Allah subhanahu wataala ya umarni da ga annabi Ibrahim lokacin da ya nuna masa gurin da zai gina dakin Ka'aba farkon abin da aka ba shi na doka Allah tushrik bi shay'a kada ka hada wani abu da ni sannan a cikin siyakin ayoyin da suka yi magana akan aikin hajji Allah yake cewa hunafa lillahi ghayra mushrikeena bih ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق يجي سنا ماسو واتو الحزي سنا ماسو واتو كركتي وكوا سي الله سنا ماسو كركتا زوا غا الله حنفاء لله سنا ماسو كركتا زوا غا الله ده توحيدي غير مشركين به ماسو حدا الله ده وني با الله يجي ومن يشرك بالله ودو يا حدا الله ده وني فكأنما خر من السماء to kamar ya rubto ne daga sama ko taqtafuhu at-tayru tsaye su wabce shi sai kace-kace da shi a sama aw tahwi bihi ar-rihu fi makan sahih ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai zurfi kaga babu maganar ya kubuta halaka ce wato ta tabbata akan sa wanda duk zai subuto daga sama ya rubto tsaye su kace-kace da shi tun a sama to kaga babu maganar yazo kasa da rai haka da wanda ya rubto daga sama sannan ya wuce cikin rijiya ko wani wuri wanda yake rabi to shi ba babu maganar asabe shi da nai to wannan yana nuna maka cewa wato duk abin da zaka ci kai na aikin wahala da surar ibada idan har zaka hada shi da wani abu na shirka to ka sani Allah subhanahu wataala ba zai karba ba kuma wata kila nana ta magana akan shirka din da yana da alaka da kasancewar aikin hajji an sa masa wasu alamomi wato za a je a yi dawafi a dakin Ka'aba za a taba al-Hajarul Aswad da dutse ne wanda yake da daraja a cikin Ka'aba to wani wanda yake da raunin zuciya ko kuma yake da karancin ilimi yaga cewa yana zagaye dakin Ka'aba ko kuma yana shafa Hajarul Aswad sai dauka kamar wato wannan Ka'aba din ita ake bautawa ko a dauka wannan Ka'aba din ko wannan Hajarul Aswad din yana amfanarwa yana cutarwa to gudun kada wannan ma ya shigo ya zo wa mutum yayin da yaje ga dakin Ka'aba an fuskance shi mutane ko ina shi aka fuskanta ana sallah ana sujjada a gaban sa ana bautar Allah ana shafa dutsen Hajarul Aswad kai ya dauka cewa wannan shi Ka'aba din ita ake bautawa ba Allah ba saboda kai fahimci wannan alamomi ne kawai na mika wuya ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce mala'iku su sujada ga Adamu mala'iku ba sa bauta wani ba Allah ba sa bin dokar wani ba ta Allah ba saboda ka bin umarnin Allah su yi wa annabi Adamu sujada shi ne tsantsar biyayya ga Allah subhanahu wataala wanda da wannan ne ya so su girmama annabi Adamu alayhi salam su ba shi darajar da Allah ya ba shi to haka shi ma ita ma Ka'aba aka umarce mu yi dawafi inda ba ita bace wani abu ne daban aka umarce mu yi dawafi da shi gare shi to zai zama shi din wannan zamu yi dawafi to amma tunda shi Allah ya ce mu yi dawafi to biyayya ce gare shi kun ma da yaqdu tafasahu wa yufu nuzurahum wa yatawafu bil bayt latin Allah ya ce su yufu nuzurahum su tsabtace kazantar jikin su sannan kuma su cika alkawarin da suka yi bakancen da suka yi wa Allah sannan su yi dawafi a wannan daddaren daki shine Ka'aba saboda haka waɗannan wurare da ake zuwa a yi ibada tun daga wurin dawafi tun daga wajen da dau biƙati a zo wurin da ai dawafi sannan a fita Mina daga Mina a tafi Arfa daga Arfa a dawo Muzdalifa a zo Mashair a zo a yi Jifa duk waɗannan mashaƙur waɗannan alamomi ne na bautar Allah ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ce mai wa'adi sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub wanda duk ya girmama abubuwan bauta alamomin bauta na Allah to yana daga cikin taqwar zakata shi yasa hatta yankan da ake yi shi kansa yankan abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake dubawa ba wai jinin da yake kwarara ba ba kuma yawan naman da aka samar ba abinda Allah yake duba shi ne taqwa da take cikin zakata lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jinin jina nan abinda kuke yankawa da naman su baya kaiwa ga Allah abinda yake kaiwa ga Allah shine taqwa daga wajen ku saboda haka duk wannan don a ƙara tabbatarwa da mutane cewa da suka je wannan guri su sani cewa tauhidi shine gaba. Duk wani abu na shirka da Allah, duk wani abin da zai bata ma mutum tauhidin sa to ya guje shi, ya tsaya yayi abin da shi Allah subhanahu wataala ya ce ayi. Daga mutane da yawa saboda jahilci da kuma san su yi wani abu da za su samu lada, sai ga mutane sun zake ana yin wasu abubuwa waɗanda shari'a ba ta ce ayi ba. Daga mutum ya je ya kama wasu duwatsu yana shafa, ko ya ce sai ya hau kan wani dutse wanda ba a ce dole a haushe ba, ba a yi umarni da a haushe ba, ya ce sai ya hau kan wannan dutse, ko ya ce ya kama wasu ƙarafuna wanda wannan ƙarafunan ma ba a daɗe da sa su ba, a zamani ma zamani ne ya zo ba aka sa su, amma sai ga mutane su suna shafa su suna gogawa a jikinsu suna yin abubuwa irin wannan, wanda duk wannan baya daga cikin alamomin bautar Allah da aka ce kai bauta wa Allah da shi. To a sani cewa aikin hajji yana daga cikin ibadoji waɗanda suke suna da dokoki wanda suke masu dikka sosai, sun ce adaqul ibadat, ibada ce wacce take da dokoki waɗanda suke buƙatar a bi su a nitse a bi su a hankali domin a ga cewa an samu yardar Allah subhanahu wataala a ciki. Saboda haka abinda muke ƙara kira ga alhazai waɗanda Allah subhanahu wataala ya sanya suna daga cikin waɗanda za su sauke wannan faradi ko kuma za su yi haji na nafila sun taɓa yi a baya, to su yi ƙoƙari su ga cewa wahalar su ba ta tafi a banza ba, su yi ƙoƙari su ga kin kiyaye dokokin Allah a cikin wannan aiki. Sun yi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, domin ya yi aikin hajji a aikace kuma ya riƙa cewa sahabbansa khudhu anni manasikakum, ku koyi ayyukan hajjinku daga wajena, kamar yadda yake cewa sallu kama ra'aytu mun yusalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah, haka ne yake cewa ta'khudhu anni manasikakum, ku koyi ayyukan hajjinku daga wajena. Saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar a aikin hajji shi a aikace shine aikin hajji wanda yake karbabbe, shine aikin hajji wanda yake al-mabrur. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, wanda duka yayi haji ba tare da yayi aikin batsa ba, ba tare da yayi fasikanci abinda ya safa saban Allah ba, to zai koma kamar ranar da mahaifinsa ta haife shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al umratu ila al umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, umara zuwa wata umara tana kankare abinda yake tsakanin su da laifuka, sannan hajjin da yake karbabbe ba ya da wani sakamako sai al janna. Al hajj al mabrur shine hajjin da aka kiyaye dokokin Allah a cikin sa, babu saban Allah, babu abubuwan da Allah ya hana. Suna cewa alhajj al-mabrur shine alhajj alladhi la ma'siyata fihi, wanda babu aikin saban Allah a ciki. Saboda haka wanda ya fita aikin hajji yayi kokari ya kiyaye dokokin Ubangiji subhanahu wataala domin ya samu rabauta da wannan gwaggwaban ladan da Allah subhanahu wataala ya ambata, ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi, domin idan ya zanto hajjin sa bata zama al-mabrur ba, to kaga wancan maganar laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, sakamako na al-janna zai samu ga wanda yayi haji yadda ya ga dama ba, ko kuma yayi haji tare da wasu abubuwa na saban Allah. Mutane da yawa in suka je wannan wuri suka manta da cewa ibada ce ta fito da su, ibada kuma mai girma, ɗaya daga cikin rukunan musulunci, ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda Allah subhanahu wataala ya umarni da su, kuma yake samun yardar su ta ƙarƙashin su, sai su manta da wannan kaga an shiga yin wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala da manzansa ba za su so su ba. Don haka alhazanmu su yi ƙoƙari su kiyaye dokokin Ubangiji a cikin wannan aikin hajji, sannan su yi ƙoƙari su ga duk wani abu da za su yi ba wai su kalli abin da suka ga ana yi ba. Ba mutane da yawa yanzu cikin jahilci suke, aksarun nasu ga wannan suke Allah ke cewa la ya'lamun, ba su da ilimi. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, Allah ce in yau karbi mafiya yawan mutane a bayan ƙasa za su batar da kai. Saboda haka ba yuyuyu ake bi ba, ba inda rudu da ake bi ba. Saboda haka ka zama ɗan aishin shata, ka ga wasu mutane suna abu musamman yadda mutane suka cewa duk wasu jajayen mutane masu ilimi ne wato kuma masu ilimin da suke cikin bakaken ba in ka tsaya sai ka cewa sun fi yawa akan masu ilimin da suke cikin jajaye saboda haka kai da yi tambaya shi yasa kowani suka yi kokari a ga cewa an tafi da malamai waɗanda za su ta nuna wa mutane aikin hajjin yadda take da abin da ya dace shi da abin da bai dace shi ba sannan kuma su ma a can ƙasa mai tsarki su ba sun sabar da malamai da kuma harsuna daban-daban da ake kokarin yi wa mutane wayarwa da mutane kai akan abin da ya shafi aikin hajji abin da ya dace da abin da bai dace ba don haka mutum ne sakaci ya yi abu da ka ko kuma kawai ya bi inda ya rubuta to ba zai kai ya zargi kowa sai kansa domin babu wata hanya ta a ganar da mutane yanzu da bata sauƙaƙa ba ko da baka haɗu da malami a daidai lokacin ba kai wayoyi ne suke hannu kai malaman da ka sani da za ka yi musu magana ko da ba su a filin hajjin ko da ba su a ƙasa mai tsarki suna ƙasashensu yanzu abubuwa na technology duk sun kawo sauƙi a kan wannan aka yi tuntuɓa to ga mu yanzu abu kaza muke shirin yi amma muna tantama ya yi kamata mu yi shi to wannan shi ne zai sa ka yi hajji labi lafiya kuma ka dawo da wannan sakamako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawma waladatu ummuhu wanda duk ya hajji ba tare da fasikanci ko aikin batsa ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi muna fatan alazanmu za su je lafiya da sauran alazan duniya baki ɗaya kuma za a yi hajji lafiya a dawo gida lafiya tare da wannan sakamako gwaggwa ba Allah ya sa mu dace
ta musamman muna Allah ya saka da alheri to mai tambaya ta farko yake cewa malam ta yaya zai gane ibada tsantsa da kuma mu'amala
ibada wani abu da yake tsakaninka da ubangiji ubangiji ya umarce ka kuma yasa da duwan lada da zai maka a kansa mu'amala shine wani abu da zai hada ka da wani zai iya zama a cikin sa akwai ibada akan iya samun mu'amala ce ta hada ka da wani amma kuma akwai ibada har ila yau a cikin ta koda kuwa a sunanta mu'amala ta wani bangare to kuma ta wani bangare ibada ce kamar misali aure aure ibada ce sannan mu'amala ce saboda mu'amala ce tsakanin miji da matarsa kowanne an buƙace shi kyautata wa dan uwansa kowanne so dan uwansa ya girmama dan uwansa ya taimaka wa dan uwansa kaga ta fuskar wannan mu'amala ce ta fuskar kuma cewa Allah yana yayi umarni da haka to shi kuma ta wannan fuskar ibada ce mu'amala ta ciniki da saye da sayarwa da abin da ya shafi aikin kwadago tsakanin wanda zai dauki ka aiki ko ka dauki wani aiki wannan duka mu'amala ne to shi aure yakan shiga duka bangarorin biyu yakan shiga bangaren ibada yakan shiga bangaren mu'amala saboda mutum da mutum ne ake kulla wata yarjejeniya wanda kuma a tsakaninsu akwai haƙoƙi da kowa zai kiyaye wa dan uwansa
to sai wannan mai tambayar na biyu shi kuma yake cewa menene ingancin maganar da ya gani a littafin Ezekiel cewa idan liman ya yi sallah a gurin da yake da tudun da ya wuce na mamansa fiye da ɗani ɗaya to sallarsa ba ta inganta ba
malamai sun yi saɓani game da sallah liman a kan tudu mamansa ƙasa da shi da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan karhanci cewa makaruhi ne liman ya fi mamansa zama a sama wato zan so shi a sama su a ƙasa yawancinsu sun tafi a kan karhanci ne kuma idan ya zanto shi liman ya fifita yin hakan wato ya zama shi a sama su a ƙasa saboda girman kai saboda ya cewa shi ba daidai yake da su ba da wannan girman kai alkibir in ya shiga to shi ne su kika sallah ta baci duk da cewa da dama daga cikin sun yadda da cewa idan tudun ya zama na ba shi da yawa to wannan ana yin togaciya a kansa kamar ɗani ɗaya wannan ana togaciya a kansa amma idan ya yi yawa to wannan shi ne ya ta yi matakin karhanci akwai hadisi yau suna hadisin Abu Dawud hadisin Ammar ibn Yasir mutum da ya zo zai ja mutane sallah sai ya hau kan wata dakka wani tudu to shi ne sai Huzaifa ibn al-Yaman sai ya kamo shi sai ya sauko da shi yake cewa baka ji faɗar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yana cewa duk wanda ya wa mutane limanci to kai ya zama yayi sama da su suna ƙasa da shi yace eh ai shi yasa da ka jawo da na biyo ka ma'ana shi ni ma na tuna da wannan na sauko to yawanci malamai suna hujja da wannan akan nuna karhancin yin abin sannan kuma suna togaciya idan ya zanto akwai uzuri da zai sa haka ko ya zanto inda liman din yake damar tudun ne ko babu inda zai zama zai sai a tudun sannan ko kuma ya kasance ya yi haka da mutane su koyi da shi amma in ya zama tudun ya yi yawa ta yadda mutane ba za su iya kallo shi ba sai sun daga kai domin shi ne aka ce ba kyau su yin haka zai ja mutane su dinga daga kansu sama wanda kuma daga kai sama ga masallaci abin da aka hana amma duk da haka in akwai yanayi na koyarwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan minbari minbarin sa yana da wata takala uku yakan tsaya akan wata takala ta ƙarshe ya yi karatu a tsaye ya yi ruku a tsaye ya zo sujjada sai ya yi baya da baya ya yi sujjada a ƙarƙashin minbarin sannan kuma ya tashi tsaye ya kuma komawa yake cewa na yi haka ne domin ku koyi sallah ta ku yi koyi da ni to wannan ya nuna kenan ta fuskar koyarwa ne babu komai sannan kuma ya zanto a masallaci ne sama da ƙasa akwai sama akwai ƙasa sama babu sai ya zanto liman yana sama tare da wasu babu wasu kuma a ƙasansa wannan babu komai wannan baya daga cikin abin da ba a yi magana a kansa yanzu kamar misali haramin Makka kaga akwai inda liman yake inda Ka'aba take can ƙarƙashin ma akwai gurin sallah a ƙasansa wanda kaga ba a cewa wasu sun shiga sama saboda akwai wanda suke tare da liman yanzu wurin akwai tare da liman wasu kuma suna can ƙasa wani guri mai gangare ko can ƙasa wanda babu komai a ciki wannan shi ne dai abin da malamai suke faɗa dangane da ta wannan matsala
sai shi kuma ne ke ce malamin idan liman ya zauna a tsakiyar huduma shin za a iya yin addu'a
akwai hadisi Abu Musa al-Ashari da cewa ya tara kudin na cewa hadisi ne mursal a cikin sahih muslim da yake cewa lokacin an sa addu'a ta ranar juma'a da aka ambata sai lokacin da liman ya hau minbari har lokacin da zai sauko to kaga idan wannan shine lokacin tsakanin hawan liman minbari da saukarsa kaga shi kenan lokacin da liman ya yi shiru ya dan zauna kafin ya shiga huduba ta biyu idan mutum ya addu'a lokacin ya dace da lokacin da liman ya hau minbari kafin ya sauko kuma ya addu'a amma hadisi ne mursal bisa maganar da Daraqutni ke faɗa ba isnadin sa bai inganta ba
to sai mai tambayar da yake cewa shi kuma malam matar da ta shekara kusan 30 da mijinta har ma suna da yara tara saboda Allah ya jarrabi mijinta babu sai ta nemi a sauke mata ta hanyar kulli to shin zai iya neman ta biya shi kudaden da ya kashe mata wajen daukar nauyin karatunta na boko tun daga matakin primary har zuwa jami'a kuma yaran da ta haifa suna cikin abin da za ta dawowa da mijin
to na farko miji idan ya kasa ciyar da matarsa ba wai ya zama babu ba ya kasa ciyar da matarsa gaba ɗaya baya iya ɗaukar nauyin cinta da shanta to wannan yanayi ne da alƙali zai iya matsa masa ya sake ta amma zai ba ta iya haƙuri ba ta zauna da shi ba ta da hanyar da za ta ci da kanta shi kuma zai iya ci da ita ba to da baya buƙatar makuli idan har haka ne ya kai matsayin al-isar ba zai iya ba ita kuma ba za ta iya haƙuri ba in za ta iya haƙuri a haka shikenan wataƙila tana da wasu hanyoyi da take samu abin da za ta ci su sha shikenan za ta iya zama daman haƙƙin nata ne da sarai shi kenan amma idan ta zama ba ta da hanyar za ta samu ko kuma a'a ta ci ita ba za ta iya zama ba ci ba sha ba ba kulawa to wannan tana da damar ta nemi saki kuma a sake ta ba tare da hulɗi ba amma idan ya zama da yana da shi yana ciyar da ita sai dai ita tana ganin abinda ta saba wato da lokacin da yake da yarwa yanzu abin bai kai haka ba tana ganin abinda yanzu yake mata bai kai abinda ya saba yi mata a baya ba lokacin da yake da yarwa saboda haka sai take ganin ba za ta iya haƙuri da zama da shi ba to kaga anan na farko dai ita shari'a ta yadda cewa in ba za ta iya zama a hakan ba ta nemi saki amma kuma ta yi haƙuri shi ya fi dacewa in ya zanto ba yi da shi in yakun faqira yughnihim in takunu fuqara yughnihim in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli shi in sun zanto ba marasa shi Allah zai wadata su san kuma abinda Allah zai bashi a nan gaba ba amma in tace ba za ta yi hakuri ba to anan yana tana dama ta fushi kanta ta hanyar huli din ta bashi abinda ya kashe mata lokacin aure in an ce huli abinda ya kashe ba wai duk wani hidima da ya mata rayuwarta ba wannan ba shi abinda ya kashe lokacin aurenta lokacin aurenta an bukace shi da kaza 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 to wannan abinda a dalilin aurenta ya bayar da su su ne amma maganar makarantar ta firamare da sakandare da waye shi ba ya mori zaman sa da ita ba kawai shi kenan da ta zo ba ta yi masa komai bai mata komai ba bai mori komai a rayuwarta da shi ba ƴaƴan da suka kwaba ba gaba ɗaya ita ta haifa masa su saboda haka ya mori shi ma zaman sa da ita dan me zai kawo maganar cewa sai ta biya shi kuɗin da ya kashe mata ta yi karatu wannan baya daga cikin abin da zai nema in aka zo maganar huli aka zo maganar huli ya abinda ya shafi sadaki wannan shine abinda za ta bayar masa daga lokacin kuma ta samu yancin kanta
to maganar yayin da suka haifa ta ce har da su cikin abinda za ta bayar masa
su yaya hukuncin zaman su a gurin sa ko a gurin ta ko su wani hukunci ne daban idan ya zama na yaro ne karami wanda bai mallaki hankalinsa ba to tana da dama ta ci gaba da rike shi har lokacin da za ta yi aure da zarar ta yi wani aure to zai dawo ga mahaifinsa amma wanda ya mallaki hankalinsa ya yi wayo to wannan shi kuma yana da zaɓi in ya ga dama ya bi mahaifinsa ko ya zauna wurin mahaifiyarsa amma ba za ta yi da su samu sama ba in yaro ne ƙarami to ita ke da dama ta rike shi matuƙar dai ba ta yi aure ba da zarar ta yi aure kuma to haƙƙin fadanarsa ko damar karɓar renansa ya dawo ga mahaifinsa.
To sune ita kuma take cewa malam tun tana karama har suka zama ƴan mata suna sana'ar sayar da goma ana kasa musu a kwanuka sai a sa ƙananu a ƙasa da kuma ɗanyo a ƙasa tace sama kuma sai a sa masu kyan gani sannan saboda tace suna yin haka ne saboda masu wucewa a mota suke siya to wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba tace yanzu abin na damunta shi take tambayar dan Allah malam ya za ta yi
in suna ƙanana kafin balaga abin ya faru to laifin yana kan iyayensu ko waɗanda suka sa su suka yi wannan abu su ba za a rubuta musu alhaki da zunubi a wannan lokacin ba bayan sun balaga kuma sun san abin da ake yi na rashin gaskiya aka yi tare da su to wannan su ba suna da kamashi da wannan laifin kuma idan wani abu ne wanda ba za ka iya neman wanda ka yi wa laifi ka bayar masa da haƙƙinsa ba to alaƙalla ka yawaita yin sadaka a madadin abin da ka zalinta na wani kada kuma da neman gafarar Ubangiji subhanahu wataala da yawai ta aikata ayyuka masu kyau domin su mai gurbin abin da kai na laifi a baya.
Sai ga ta malam ya halatta idan mutum zai tada sallah ya ce astaghfirullah sannan ya yi iqamata da sallar
a ba ce ita iqama tana da astaghfirullah gabaninta ba shi da aikin ibada kana yi shi ne da aka saka ba yadda kake sawa ka tsara wa kanka ba idan da a ce duk wani aikin ibada kowa ga dama zai iya kare kare to da zai ibadar ta canza har ya cinta kowa ga dama sai zo ya dika abin da ya ga dama ya ce to wani ya ce to sai an yi salati goma ba kafin a yi iqama wani ya ce sai an karanta qur'an lahu wani ya ce sai an karanta lillahi kowa ya zo ya kakara tunda abin baya da wani duwaye da wani ka'ida shi ita iqama tana da yadda take za ka bude littafin fiqhu littafin hadisi da za ka ga yadda iqama take da lafzin iqama da lafzin kiran sallah duka waɗannan shari'a ta yi bayanin su kuma an kiyaye su ko ina ka je kuma a duniya su din dai waɗannan lafzin su za ka ji da sunan kiran sallah ko da sunan iqama ba ka ƙara wani abu daga ɓangaren ka wanda shari'a ba ta saka ba to wannan abin za a mayar maka da kayanka shari'a ba ta karɓi wannan ba kuma ba za ta labarce shi ba saboda ka babu magana za ka yi irin sallah ka astaghfirullah astaghfirullah sannan ka fara idan ka yi astaghfirullah annabi ya gama sallah ya kace astaghfirullah sau uku a ga wannan da yake yana faɗa an ruwaito cewa yana faɗa hadisin Aisha da hadisin Sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk sun ruwaito cewa yana faɗa amma ka bani iqama wannan babu wannan za ka wasu bayan astaghfirullah ba sai bismillah duka nasibe zo da shi ba kuma wani littafi da zaka dauka na fiqhu da muke karantawa daga kan biziya har zuwa muktasar da zaka cewa an kawo wannan cikin lafazin kiran sallah ko ikama.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne farka daga bacci bai san lokacin sahur ya wuce ba sai ya sha ruwa. To sai daga baya sai ya gane shi lokacin ya riga ya wuce. Shin ya matsayin azumin sa yake?
Ba abinda mutum yake da kuskure ba kama shi da shi. Mutum ya zata cewa lokacin sahur bai wuce ba. Yaci ko kuma yana da san cewa rana ta fadi sai ya ci ko ya sha wannan azumin sa yana nan sai ya kare shi azumin sa kuma lokacin sa da sai ya rike bakin sa amma azumin sa yana nan a ga mutumin da ya manta ya ci ko ya sha to shi ba azumin sa yana nan ba zai saki wannan azumin ba dan sai sai da ke cewa wannan nasiya wasa in fasha riba au akala falyutim sawmahu wanda duk ya manta yana azumi ya ci ko ya sha to ya kammala azumin sa ya kara shi azumin sa a wata ruwayar tadarruk ne wala qada'a alayhi babu rabuwa akan sa.
To ne amsa tambayar da ta zo ta gaba kenan wanda take cewa ita mata manta tana azumi ne ta sha ruwa take tambayar ba ta sha ruwa ko za ta rama ne ko ba za ta rama
ba. Isa kauli mafi rinjaye shi da ba ta rama ba akwai masu cewa za ta rama ba maganar sana da rauni maganar cewa maganar da annabi ce falyutim masawmahu ya cika shi azumin sa kaga shi azumin yana nan ina baya nan da zai ce falyum sif misali ya ce kawai ya kame bakin sa amma azumin sa ya tafi babu shi misali ce falyutim masawmahu kaga azumin yana nan kenan bai lalace ba yana da sunan shi azumi sai kare shi azumin sa ruwayar Daraqutni cewa la yaqdi kuma sai rama ba saboda ka cewa zai rama kawai an dai dauke masa zurbi ne wanda ba wai da tauja mai karfi a kansa.
Sai take cewa malam ita ce mijinta suka rabu da shi amma kuma yana kiranta a waya to sai ta masa magana sai ya ce ai gaisuwar zumunci ne yake kiranta da yake auren zumunta suka yi sai take tambayar malam ya za ta yi.
Wannan fitina ce bai dace ba kuma zai kawo miki matsala a auren ki na da kika yi na biyu saboda duk wanda kuka yi aure da shi da kuma sannan wani abu ya sa aka rabu to bai kamata kuma a za ana waya ba ko ma dan uwan ki ne a sunan sa tsohon mijinki su bai rika buga miki waya kuna gaisawa wannan ba daidai ba ne kuma in kina haka to mijinki babu shakka in ya ga in ya sani ba zai lamunci wannan ba saboda ka ba magana wani zumunci da irin wannan sigar zai iya haddasa fitina kuma shi dan zai iya amfani da wannan yaje ya sa ku kuje ku yi wani abin da ba shi ne ya gama ya yake da ji ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce ya halatta mutum ya karanta sura guda uku a raka'a daya cikin sallah?
Ya halatta mutum ya karanta sura daya sai karanta sura biyu yana ce fakar umar ta yasa da bin alkur'an karanta abin da ya sauwa kana alkur'an ne kuma sai sai bai ayi sallar nafila ce a sura raka'a daya karanta fa ya karanta bakara ya karanta nisa'i sannan ya karanta ali imran to a tsayi ba guda daya saboda kuma mutum ya karanta sama da sura daya a cikin raka'a wannan ba ku ne.
To ne shi kuma yake tambaya malam shin tattabaru da ke cikin haramin Makka suna da wani tarihi ne a musulunci?
A ban san wani tarihi da su ba a san tarihi su ba da ban dai da kila da ban can akwai tattabarin ne amma ban san cewa suna da wani abu na abin da kawai aka sani an haramta farauta a cikin haram wurin da yake haram kamar cikin garin cikin haramin Makka a ce haramin Makka ba wai iya wurin masallaci ba duka iyakokin haram sai ga an sa signboard duka iyakoki amfana cewa daga nan haram ya fara kamar Mina dukan ta cikin haram ne sai an fita can Muzdalifa ba cikin haram sai an je Arafa sannan ake fita daga ake shiga abin nan so an haramta yin farauta a gurin farauta ta dabba ko ta tsuntsaye duk baya halatta yi haka nan a Madina haramun Madina shi ma an haramta yin farauta a ciki saboda haka tunda ba a farauta su a zan su yawa ba wanda ya halatta kama ya ce ko zai yanka ya ci ko na.
To sai wannan yake cewa malam ina makoma matar da ta yi wa mijinta laifin da aka ce ba za ta ji kamshin aljanna ba kuma har ta mutu bace ko kuma har ya mutu bace ne gafarar sa ba.
To abinda na sani wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ce Asma bint Yazid al-Ansariya sallallahu alaihi wasallam ya kira da biyi ta ce ya ce to ki duba ki ga yaya matsayin ki yake a wajen mijinki fa innahu jannatuki wa naruki shine aljanna shine wutarki ma'ana ki masa biyayya kula da haƙoƙinsa domin ta haka ne zaki samu aljanna idan kin kiyaye dokokin Allah da haƙoƙin mijinki haka nan kika saba wato kika kiyaye haƙoƙin mijinki kuma zaki shiga wuta idan mace ta mijinta ya kwana ba yana fushi da ita ba saboda kin bashi haƙƙinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za ta kwana fushi da mala'iku suna la'antarta la'anta shine roƙon Allah ne ya santa ta daga rahamarsa saboda idan har miji ya abin nan mace ta bata wa mijinta ko ta shiga haƙƙinsa sannan kuma ta mutu da wannan zulubin ba ta tuba ba to abin shakka tana ƙarƙashin mashiya daga ƙarƙashin mashiyar Ubangiji ta cancanci hukumar Allah ta cancanci azaba amma al'amarin ta yana ganin hannun Allah ya ga dama ya azabtar da ita akan wannan ya ga dama kuma ya gafarta mata saboda wasu dalilai wanda wataƙila ta gabatar da wasu abubuwa waɗanda Allah zai jikanta saboda su amma dai ta cancanci hukumar Allah a dalilin wannan laifin nata.
To sai ga malam tambayar sa ita ce shin niyya tana iya canzuwa yace ya fara ibada kamar sallar walaha ko kuma wata nafila yana cikin sallar zai iya canza zuwa sallar istikhara
ana cikin ibada ba canza ta daga wata ibada zuwa wata mutum ya tayar da sallar azhar shi zai canza ta koma la'asar ko ta da la'asar shi zai yana tsakiya ce za ta canza ta koma abin nan la'asar ko azhar haka nan mutumin da ya fara misali azumi na tadawi ya fara azumin tadawi sai tuna ai ashe ana bin shi azumi to ba zai ce kawai ya rikidar da shi ba yanzu ya yi converted din sai ya koma azumin farilla ba ta yiwa kamar shi wanda ya misali raka'a biyu ta istikhara ita raka'a biyu ta istikhara ba wata raka'a bace ta musamman sunanta raka'a biyu ta istikhara nabi cewa ya wanda yake da wani abin da ya sha kansa yana yake da muhimmanci a bunsa falyusalli raka'ataini min ghairi fariida yayi raka'a biyu da ba na farilla ba kaga aka ce raka'a biyu ba na farilla ba ko wanda irin raka'a biyu na nafila ko wace irin nafila ce in yayi wannan raka'a biyu to zai iya addu'ar istikhara a lokacin ba wai ita ta musamman ce sunanta raka'a biyu istikhara a abinda ake nufi zai zama nafila ce ba farilla ba saboda ka mutumin da yayi tahiyatul masjid misali ya zo masallaci tahiyatul masjid ya gama zai iya addu'ar istikhara bayan ko yayi rak'atay al-fajr ya gama to zai iya addu'ar istikhara saboda ka baya buƙatar wani sai ka canza niyyar ka ta koma ta istikhara daman can ba a ce ga wata niyya daban ba abinda ake buƙata kawai ce ayi farilla rak'atayn min ghairi al-fariida yayi sallah raka'a biyu wadda ba farilla ba wanda kowace nafila za ta tsaya a makofin wannan raka'a biyu.
To sai shi kuma kace da Allah malam ya inganta cewar ba a yi wa mutum ta'aziya idan ba a kai mamaci makabarta ba
ta'aziya shine lallashin wanda aka yi wa rasuwa da haƙurƙurtar da shi da yi wa mamacinsa addu'a shine ta'aziya to me yasa sai an kai masa shi an kai shi makabarta sannan za a yi lallashe shi saboda haka wannan ba san mu daga yadda aka samu wannan maganar ba ita shi ta'aziya ma'ana ta kenan cewa ne ai masa ta'aziya ma'ana an lallashe shi an kwantar masa da hankali ce ka yi haƙuri abinda ya same ka daman kowa jininsa yake jira kaza kaza abubuwa ne da za su kwantar masa da hankali sannan kuma mamacinsa ai masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa to kaga a ce wai ba za a yi masa ba ai ne rasuwa da daddare kowa ya shiru kada a lallashi kowa har sai garin Allah ya waye misali a cikin karfe 1 za a yi jana'izar saboda ko za a kata daga nesa ne ko wani abu a sai dai kawai kowa in an gamu da shi ai shiru kaka ce masa komai kace ya hakuri Allah ya ji kansa karka fada saboda ba ta'ziya to ban san me yayi ta'ziyar da aka hana ba ne na san dubu sai ya ji rasuwa da zarar an ce yanzu mutun ya rasu aka ga yawa zai to Allah ya ji kansa ga wannan tace ta'ziya in kai ba wanda aka yi rasuwar shi da kici kai masa ta'ziya ko wani da kusa da shi ko wani wanda suke da alaka da shi da cewa wani Allah ya yi lokaci yayi to Allah ya ji kansa ga tace ta'ziya to kace ba za ka ga ya mutun haka ba sai an binne shi sannan za ka ga masa haka wannan ba magana bace
to sai ga ta malam tambayar sa akan cewa yana yin sallolin rawatib ne a kullum amma kuma sai dai idan juma'a ta zo sai ya rasa shine zai sallaci yarko shida da ake yin su na azhar sannan kuma yace rak'atul fajri tana daga cikin lissafin rawatib ne
salloli na abin da rawatib ranar juma'a abin da yazo a sunna shine salloli rak'a biyu ko hudu wanda hudun da yace yafi bayan sallar juma'a kamar yazo hadisin ibnu umar hadisin abu huraira sallallahu alaihi wasallam man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati falyusalli arba'a yana cikin sahih muslim da zai yi sallah bayan zuwa to ya raka hudu saboda ita juma'a rak'o'in da ake yi mata su ne wannan na bayan abin nan gabanin sallar juma'a wanda mutum ya shigo masallaci sai ya rakatai tahiyatul masjid ya daga dama ko zai yi tashi ya nafila duk babu laifi amma da ita juma'ar abin da aka sani shine mutum ya yi sallah a bayan tarka biyu ko kuma ya yi raka a hudu wannan shine ba ba maganar rawatib irin wancan da sallar azhar tunda mai juma'a zai yi ba azhar kuma akan sai in yayi juma'a ba maganar azhar sai dai idan bai same yin juma'a ba zai yi azhar to wannan ya halatta in azhar zai yi ya halatta yi abinan ratiba ta kafin ya kuma ratiba ta bayan azhar wannan kuma rak'atul fajr tana daga ciki tana daga cikin da ɗin kare safa za ka ga ita ce cikon ta sha biyu
ta suna ke tambaya malam shin ya halatta mutum ya biya bashi da kuɗin maraya
ban gane biya bashi kuɗin wani ne na maraya ne ko ya ɗauka biya ba ko kuma ana nufin ana bin marayan bashi idan maraya ne ake bi bashi to dama bashin sai yana kansa game da ciyarwarsa tana cikin dukiyarsa sai dai in an ga dama an masa wani abu na taimako amma maraya daga dukiyarsa za a ciyar da shi ba wani wanda zai iya ɗaukar nauyinsa ya ciyar da shi haka nan in wani abu ya aka karɓa da sunan marayan na taimakonsa ko an kai shi asibiti a masa magani wani ya biya ya ce a biya shi kuɗin sa za a ɗauke daga cikin kuɗin amma haka kawai mutum ana bin shi bashi da dukiyar maraya abunsa ya biya bashin da shi yake binsa da dukiyar maraya wannan cin dukiyar maraya ne ba bisa gaskiya ba bisa haƙƙi ba ba halatta.
Tuma Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga ƙarshen shirin a wannan rana sai kuma za ku iya kuma da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703-360-4145 ko kuma ta adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jama'a da mun shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Salim Al-Jalil OOL babban malamin yan sangar na zarar shara da adilin musulunci da jami'ar Baro da Kilin Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.